Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana kuma iya samun mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masauraro Tamar Abariki ke muku sallama a shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa a Najeriya a wani mataki na shawo kan matsalar tsaro, kwalejin horar da dubarun yaƙi na sojojin ƙasar ta shirya wani taron bita kan gudanar da aiki tare da kuma haɗin kan hukumomin tsaro. A jamhuriyar Niger kuma maginar lakan nan ta garin Kalmalo da ke kan iyakar Niger da Najeriya na ci gaba da halaka mutane. Idan muka koma Najeriya kuma za a ji cewa dokar dakatar da aikin acaba da keke napep daga karfe 9 na dare zuwa 6 na safe da gwamnatin jihar Taraba ta kafa shekaru 2 da suka gabata na ci gaba da kawo cece kuce. Za kuma mu sake komawa jamhuriyar Niger inda hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta kasar ke baiwa yan jarida horo. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridun Ghana. Amma fa dukkanin su sai mun saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labarai mai karantawa Alheri Grace Abdu. Kamfanin Twitter ya sauke abin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wallafa ranar Laraba a shafinsa inda ya ambaci yakin basasa da aka yi a kasar. A jerin rubuce-rubucen da ya wallafa da safiyar jiya Laraba, Buhari wanda ya yi aikin soja lokacin yakin basasa kasar tsakanin shekara ta 1967 da 1970 ya ce yankin da ke neman ɓallewa bai tuna bala'in da yaƙi ya haifar ba. Ya yi amfani da kalaman da kamfanin Twitter yake ɗauka a matsayin musgunawa. Shugaba Buhari ya wallafa a shafinsa na Twitter da aka sauke cewa da dama daga cikin waɗanda suke rashin hankali yau shekarunsu ba su kai yadda za su gane irin barna da asarar rayuka da aka yi lokacin yakin basasa da aka yi a Najeriya ba. Mu da muka yi yaƙi na tsawon watanni 30 waɗanda muka ɗanɗana yaƙin za mu tunkare su ta hanyar da suka fi ganewa. Ofishin shugaba Buhari ya maida martani kan matakin da kamfanin Twitter ya ɗauka ranar Talata da cewa shugaban ƙasar yana da 'yancin yin Allah wadai da tashin hankali. Kalaman na shugaba Buhari sun biyo bayan ƙarin hare-hare da ake kaiwa musamman kan gine-ginen gwamnati da ofisoshin 'yan sanda a kudu maso gabashin Najeriya cikin makonnin nan. Bayan rufe dukkan hanyoyin sadarwa na intanet tun barinsa ofis a watan Janairu, tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya rufe baki ɗaya dandalin bayyana ra'ayoyi ta yanar gizo da ya buɗe kimanin wata guda da ya shige. Wani babban mataimakin tsohon shugaban ƙasar Jason Miller ya shaida wa tashar talabijin ta CNBC jiya Laraba cewa an rufe shafin yanar gizon da ake kira daga teburin Donald Trump baki ɗaya. Miller ya bayyana cewa ba za a sake maido da shafin da Trump yake sharhi kan siyasa Amurka da zamantakewa da kuma harkokin ƙasashen duniya ba. A da, Trump yana da miliyoyin masu binsa a shafinsa na kafofin sada zumunta inda yake magana kusan kullum lokacin yana shugaban ƙasa. Da farko an ɗauki dandalin na Trump a matsayin sabuwar hanyar sadarwa da bayyana ra'ayoyinsa da Miller ya bayyana a matsayin wata babbar damar samun bayanan tsohon shugaban ƙasar. Sai dai Miller ya bayyana cewa ba wani sabon dandalin sada zumunta ba ne. Yanzu a bayyane yake cewa ƙoƙarin Trump na sake janyo ra'ayoyin waɗanda ke binsa ta hanyar sadarwar intanet ya gamu da cikas, yayin da jaridar Washington Post ta wallafa cewa yawan masu bin abin da Trump yake wallafawa a yanar gizo ya ragu da kashi 95 cikin 100 tun watan Janairu idan aka kwatanta da lokacin da ya lashe zaben shugaban ƙasa a shekara ta 2016. Fadar White House ta ce shugaban Amurka Joe Biden zai tattauna da takwaransa na ƙasar Rasha Vladimir Putin a wannan watan kan batun harin yanar gizo da ake kyautata zaton an kaiwa wani kamfanin sarrafa nama JBS. Sakatariyar harkokin watsa labarai Jen Psaki ta kuma shaidawa manema labarai a fadar White House cewa Biden ya kaddamar da binciken gaggawa kan harin da ya shafi ayyukan kamfanin JBS a ƙasashen Australia da kuma arewacin Amurka. Reshen kamfanin sarrafa naman Amurka da ke ƙasar Brazil ya shaidawa gwamnatin Amurka cewa an tuntuɓe shi da neman kuɗin fansa kan harin yanar gizo da aka kai da ake kyautata zaton ya samu asali ne daga Rasha, bisa ga cewar kakakin fadar White House Karine Jean-Pierre ranar Talata. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana damuwa dangane da yadda kasar ta rabu kashi biyu waɗanda aka yi wa rigakafin COVID-19 da waɗanda ba a yi wa rigakafi ba. Biden ya ce yin rigakafi bai shafi siyasa ba, muna buƙatar kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, mu daina jin tsoro. Gurin Biden shine yi wa kashi 70 cikin 100 na Amurkawa da suka manyanta rigakafi aƙalla sau ɗaya kafin 4 ga watan Yuli, lokacin da za a yi bikin 'yancin kai. Kawo yanzu kashi 63 cikin 100 na Amurkawa ne suka yi rigakafi. Fadar shugaban ƙasa ta amince da jerin tukuici da kamfanoni suka fitar da nufin ƙarfafawa mutane gwiwa su yi rigakafi, da suka hada da reno domin ba iyaye dama zuwa yin rigakafi, bude dakunan magani dukkan kwana ranar Juma'a ga masu son yin rigakafi, ba da tikitin kallon wasa kyauta ga waɗanda suka yi rigakafi, da ba da kayan cefane kyauta na tsawon shekara guda, da shiga jirgi kyauta a kowane aji ga waɗanda suka saba shiga jirgi da dai sauransu.
Labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za mu fara ne da tarayyar Najeriya, inda a wani mataki na shawo kan matsalar tsaro, kwalejin horar da dabarun yaki na sojojin kasar ta shirya wani taron bita kan aiki tare cikin kuma haɗin kai na hukumomin tsaro. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
As you are aware, commendable progress has been recorded against insurgency in the northeast.
Babban Hafsan Hausoshin sojojin Najeriya kenan, Major General Faruk Yahaya ke cewar kamar yadda aka sani an samu ci gaba a yaƙi da masu wuta da ƙayar baya a shiyar arewa maso gabashin Najeriya, musamman ma da yake yanzu baki ɗayan ɓangarorin sojojin Najeriya sun fara aiki tare domin haƙa ta cimma ruwa. Babban Hafsan mayakan Najeriya, wanda Hausa mai kula da alakar sojoji da fararen hula Major General AB Omozoje ya wakilce shi a wurin wani taron bita da kwalejin horar da dabarun yaƙi ta rundunar sojan Najeriya ta shirya a nan Abuja. Ya ce duk da haka Najeriya na kuma fama da wasu nau'o'in ƙalubalen tsaro irin su aika-aikar 'yan bindiga daɗi, garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa, rikice-rikicen manoma da makiyaya da tarzomar siyasa. Waɗannan na ci gaba da zama ƙarfan kafa a sha'anin tsaron ƙasa, amma ba wai sun zama gagarbado ba ne. A don haka akwai buƙatar aiki tare tsakanin hukumomin gwamnati a irin hoɓɓasan da ake yi na tsaron Najeriya.
As you are also aware, the Nigerian Army is deployed across the 36 states of the Federation, including the Federal Capital Territory.
General Faruk Yahaya, wanda ya ce yanzu haka sojoji na aikin samar da tsaro a baki ɗayan jihohin Najeriya da ma Abuja, don wanzar da tsaro da iyakan gwagwagwa da suke yi a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. General Faruk ya ce musayar ra'ayoyi a wannan taron bita zai samar da wani kyakkyawan hanyar ƙarfafa hoɓɓasa na jami'an tsaro da ɓangarori daban-daban na hukumomin tsaron don ƙarfafa tsaro a Najeriya.
In dealing with the crisis arising from the actions of actors within Nigeria's geostrategic environment.
Tun da farko cikin jawabinsa, kwamandan kwalejin horar da dabarun yaƙi ta Najeriya, Major General Solomon Odonwa, ya ce wajen tunkarar abin da ke biyo bayan aika-aikar masu haddasa rudani a Najeriya, ana amfani da ƙarfin da ƙasa ke da shi, amma wajen kare masu tabbatar da hakan ana buƙatar su jami'an tsaron da ma sauran hukumomin tsaro da ma hukumomi da ma'aikatan gwamnati daban-daban su haɗa kai.
The seminar is another step towards enhancing interagency cooperation and coordination among ministries, departments and agencies, as well as an opportunity for us to discuss thematic issues affecting the management of the security sector in our country.
Eya Komodo Baba Gamawa mai ritaya, masanin tsaro ne.
Wannan abin da ake so a yi, wanda ita Army War College take so ta yi, abu ne mai kyau kwarai da gaske. Za a samu fahimta a tsakanin wannan sashi na jami'an tsaro, kuma a samu sinaji a tsakaninsu, a samu fahimta, a samu canjin bayanai da ba a sai, da kuma idea a tsakani. Wannan abubuwa abin da ya kamata a yi kenan tun baya. Ai, idan ka duba sauran makarantu wanda suka shafi waɗannan ayyuka, ko da irin su NIPS a Jos, akan ba da position paper, wato akan yi rubutu akan yanayin da ƙasa take. Amma in aka bayar, sai ka ga kawai ya zama shiru, an ji an sa a cikin kabur, ba za a amfani da shi ba. To a yanzu lokaci ya yi kuma wannan shine lokacin da ai amfani da wayannan abubuwa. Kuma insha Allahu a dalilin haka za a samu ci gaba game da wayannan abubuwa da ake da wayannan yan ta'adda da sauransu. So idan aka ci gaba da wayannan canjin bayanai da ba a sai da kuma understanding a tsakani da synergy, to zai kawo kyakkyawan zato da kyakkyawan niyya da kuma kyakkyawan ci gaba a gundar rayuwa. Wannan abu ne mai kyau kuma ya kamata a ci gaba da yi.
Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da irin wannan taro zai yi domin ƙara inganta samar da alaƙar aiki tare tsakanin hukumomin tsaro da kuma tsare Najeriya ita kanta. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To daga Najeriya kuma sai jamhuriyar Niger, inda mutane biyu suka rasa rayukansu, biyu kuma suka jikkata a sanadiyar ruguzawar maginar lakar Kalmalo da ke kan iyakar Niger da Najeriya. Wannan maginar lakar ta Kalmalo da ta yi ƙaurin suna wajen halaka mutane kuma akasarinsu matasa, inda ko a watanni 6 da suka gabata an samu asarar rayuka a wannan maginar lakar, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni.
Alhaji Ibrahim shine marafan garin Kalmalo.
Kamar da yadda mun samu Allah riga ka wannan kaddarori kuwa daga ciki da haihu mutum biyu su rasu, sauran mutum biyu waɗanda a asibiti. Sannan ya kasance ko yaushe su mutanenmu ana ta jan kunnu su game da kiyayewa da wannan wurin, amma hayo abubuwan da yake Allah ya kaddarowa maginar lakar ko yaushe ta irin wannan abin, kuma shi ajalin mutum ko da shike can shiga samuwa ta, amma muna kira gare su ya kamata don Allah su kiyaye da wuraren da ke wannan kikkicewa na suna faduwa suna shiga cikin lugu. Sun dawowa gurgudu bakin inda suwa ganin abin da sauki ba shiga cikin kwarago ba suwa sa'an laka.
To ni dai aka yi wa matasa guda biyu da wannan lamarin ya rutsa da su zana'iza yayin da uwayensu ke ci gaba da karɓar gaisuwa a gidajensu. Wannan maginar laka ta garin Kalmalo ta yi ƙaurin suna wajen rumzawa da mutane a kowane lokaci, sai dai ga alama an ƙi ɗaukar matakan hana matasa shiga cikin a kowane lokacin. Jama'ar garin na Kalmalo na ci gaba da nuna alhininsu game da wannan itti'la'in da ya sake afkawa a garin na Kalmalo.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunana Alhaji Yusuf dan Kano. Yaren ga duk suka samu wannan hadari, to ko yaushe ta rufarin laka an yi ɗaya da biyu, an yi biyu, an yi ɗaya, an yi uku tare da su, to suna ganin abin da ka afkuwa. To abin da yake an Allah kadarwa magani, to sai ga shi sun tafi kuma ta abuka da su suma, tun daga cikin su an ta kashe abukan su, ta kashe kannan su da sun gani.
Tule Ibrahim Kalmalo, ina tabbata ma wannan hadari da ya faru a bayan girgizaran ga kowa ga mutanen Kalmalo, saboda mu mutanen Kalmalo mun tattara gaba ɗaya da yaran mu da manyan mu mun tattara gaba ɗaya ga zuwa lakan nan. Ita kuma laka hadari ya yawa cikin ta, laka za ta yi tsawon da tsawon rakumin da haka ka zaton bai kai tsawo iya tsawo ba, sai ka iske yaro ya taka sama yana ginar laka. To abin ne kira ga mutanen Kalmalo da mu iyayen yara da yaran su taka tsantsan ga wannan lalura, al'amari fa Allah ya kawo da shi, amma mutum na iya kiyaye rayuwa tai saboda gobin gobe ya san darasi ga wani.
Ni ne Ismail mai hawo shugaban, to ina ba samari namu shawara don Allah in sun tahira mu zan yi a hankali don Allah. An yi ɗaya, an yi biyu, an yi uku sun gani, don Allah su yi taka tsantsan ga galaruna.
Ita dai garin Kalmalo gonaki noma ne kawai suka raba ta da garin birnin Kwannin jamhuriyar Nijar. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
To za mu sake komawa Najeriya. Al'ummar jihar Taraba ta koka game da dokar dakatar da aikin acaba da keke napep daga karfe 9 na dare zuwa 6 na safe da gwamnatin jihar ta kafa tun a shekarar 2019, inda kuma 'yan sanda ke gudanar da aikin na acaba da keke napep daga karfe 9 na dare zuwa wani lokaci, kamar yadda za a ji ƙarin bayani a wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba daga jihar Taraba.
A shekara ta 2019 dai gwamnan jihar Akita Darius Ishaku ya dakatar da ayyukan keke napep a jihar Taraba daga misalin karfe 9 zuwa karfe 6 na safe, wadda har yanzu akan wannan dokar ake, amma sai dai an dan samu wani sauyi sakamakon daga misalin karfe 9 zuwa karfe 12 dare yan sanda ne ke gudanar da acaba da keke napep a jihar Taraban. Hakan ta sanya al'umman jihar Taraban suka koka sakamakon irin hali da suke ciki. Yan sanda suka koma su acabar keke napep da misalin karfe 9 zuwa karfe 12 na dare. Su kuwa ainihin matuƙa keke napep din an dakatar da su daga wannan lokutan. Rabiu Usman da ke zama dan yankin Taraba cewa yi
ana yi amma ya shafe mu kuma bamu ji dadi ba. Ai yanzu dokan an hanawa na kirkin din da na banzan duka aiki, amma kuma akwai waɗanda kuma masu konshe uwa a murhu ne, kai wasu su ma galibi zaka samu hukumomin ne. Su daga karfe 9 in kaga keke akan hanyar nan to zaka samu dan sanda ne wanda yake yin aikin ne, shi zaka samu ko sun zo sun tare mota don na cikin wani keke na shiga sai da yan bato su suka tare kuma da suka tare sai suka sha sai wani kai ne officer na sha okay sai ni kamar sai da officer nake tafiya shi ai mu ne kade muke yin aiki indire yayi kuma dan sanda ne.
Alhaji Garba Haske yayi nashi tsokaci domin ira ga mahukunta dan su mai da hankali kware su baza kaimin shigowa cikin wannan lamarin.
Ina da damuwa sosai, ba wai karamin damuwa ke da shi ba. Wani zai taso ya zo dalugulan sha daya ko sha babu zai kawo shi gida, to ya zo ka muke kina fe ya hawo ya ga ala tafi ana tafiya sai ga hukumar sun tare da sun tare sai su duba su ga ai mutumin su ne sai su bar shi wuta. Saboda haka ina ga ma jami'an tsaro su ji ni da kyau, kullum da wayanda su dinga zagawa suna duba yan sanda da yan banga masu tagodi da muke kina kan nan. In ba haka suka yi ba to sai bige mu ba, to kaga ba doka kasa yawa. Ina ga maka shugaban yan sanda don Allah ka kai wala aiki ka sa ba ka kai sati ba ka kama ni ra'ayi na kenan.
Abdullahi A Bello da ke zama shugaban kungiyar keke napep na jihar Taraba shi kuwa cewa yi wannan lamari sun ma rasa halin da suke ciki.
Ba wanda doka ya bashi dama, su ma na tabbatar idan shugabannin su suka ji ba su ji dadi ba, saboda doka bata ba su dama ba. Gwamnatin jiha ne ta sa doka, kuma doka na kan kowa ne, su ne ma ya kamata su aiwatar da doka, kaga bai kamata su yi. To idan ma shugabannin su ba su sani ba, mu muna sanar musu cewa haka na faruwa, su bincika za su ga ma'aikata suna yawo da keke bayan karfe 9.
To ko rundunar yan sandan jihar Taraba sun san da cewa irin wannan matsala tana faruwa, yan sanda suke gudanar da aikin acaba da misalin karfe 9 na dare zuwa karfe 12. DSP David Misa da ke zama kakakin rundunar yan sandan jihar Taraba shi kuwa cewa yanzu ma yake samun labari, kuma insha Allah za su yi iya bincike domin su ga sun hukunta waɗanda suke cikin wannan lamarin, in kuma zargi ne za su ba da shawara ga al'umman jihar Taraban.
To yanzu dai muke ji kuma abu ne wanda za mu jawo hankalin shi kwamishinan yan sanda, sannan kuma mu duba wannan lalle haka ne ko kuma zargi ne.
Yanzu mataki na farko shine mu bincika mu tabbatar da gaskiya ne ko ba gaskiya ba. Idan kuma mun tarar lalle haka suke yi, shin suna hawa ne? Abin da ina so a sani, za a iya bambanta tsakanin wanda yake tuka keke na don ya nemi kuɗi da kuma wanda ya hau don ya je aiki. Ana misali, mu bamu da lokaci wanda bamu aiki ba. Akwai waɗanda suna aiki da dare wanda kuma ba da kafa za su haka ba. Akwai wanda za su je patrol, dole za su kabo da abin hawa su aje shiga moto su je su yi patrol sun dawo su dauka su tafi gida. So wani lokaci akwai yiwuwa in an ga mutum zai je aiki ya hau kan keke na fefe, an bincika an ga dan sanda ne, sai a ce ai dan sanda ma ya hau keke na fefe da dare gashi kuwa an hana. Amma dai duk wannan abu ne wanda bincike zai tabbatar mana.
To sai mu ce Allah ya kyauta masu kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu kuma su koma a caba. Salisu Muhammad Garba, sashen Hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya.
To madalla, za mu sake komawa jamhuriyar Niger, inda hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa ta kasar wato Halsiya ke baiwa 'yan jarida horo a birnin da Magaram game da rawar da za su iya takawa wajen yaki da cin hancin da rashawa. Musa Aksar na ɗaya daga cikin 'yan jaridar da ke ba da horon, ga kuma ƙarin bayanin da ya mana.
Yau in kin duba a cikin duniya, an bi hanyoyi da yawa don ana cin hanci ana rashawa. Ne zai iya huddo labaru irin waɗannan na cin hanci da rashawa, kuma ya bi wasu hanyoyi ya huddo talakawa kowa jama'a su sani? Amma kin duba akwai wasu abinda ake cewa institution, su in sun binciken su sai su kai ma mutum guda ko mutum biyu, amma mu jama'a ne muke huddowa mu ce gashi an yi abun asha a cikin ƙasa, mu gaya ma talaka su waɗancan sai su gaya ma gwamnati. To waɗannan hanyoyin ne suka sa muka zo a nan da magaran don mu yi magana da 'yan jarida, mu sa su kuma su koyi aikin su su yi kungiyar su su waɗannan yan jarida masu bincike kuma mai so ya bi hanyar bincike mu gwada mishi hanya yadda ya kamata hayyaje wasu kasashen waje shi ma a nan Afrika kuma ya kai sunan shi a can waje.
To kamar anan Niger in aka duba yaya al'amarin irin waɗannan yan jarida masu bincike yake
a duka yan jarida in ya bi hanya ya bi gaskiya kuma bai sa kwaɗe ba bai sa swalaye ba to ya iya yayi nisa cikin aikin shi na bincike.
To kar a sha'afa dai muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin Damagara. Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin na kasa.
Nakasa,
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 bakasa waba.
Nakasa ba za ta zama kasa waba. Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa bakasa waba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Har ila yau shirin na kasa na ci gaba da samun bakuncin Ramatu Salifu, malamar makaranta a kasar Ghana. Malama Ramatu wacce aka haifa cikin hali na rashin gani, ta mai da hankali wajen neman ilimin zamani da nufin samarwa kanta madogara a rayuwa, abinda ya bata damar samun aikin karantarwa. Sai dai duk da haka bakuwar shirin na da gurin ci gaba da karatu don ganin ta yi ilimi mai zurfi, kamar yadda za a ci karin bayani a ci gaban tattaunawar su da Nimatu Abdullahi ta Alpha Radio Kumasi.
Na ce kamar na te school and take high to the highest level, improve my junior duka kamar disability is not inability. Yes sir. Na encourage kaina na carry degree in the University of Cape Town. And so na so yi MPhil na if possible move on yi PhD na da iko Allah.
So students da kike karantarwa su ma ba su gani ko dai students ne masu gani?
Suna gani, suna da ido. Ni da nake gwada musu abunan nan ba ni kaje ban gani.
So ya kike yi wurin koyar da su?
To kamun shiga class na abinda zan gwada musu na ni na koyo komai yana kaina. Na ba su notes na da kaina, ni English teacher ne. Sai yasa da nake fadi na syllabus na bari aka duba mini topics this year, topics in garden three, chain breakage down to 10. In same kamar week nga topic in garden three, in koya abina, in te mbari, ayi mini research next. Ko books da nake da shi cikin braille kuma in read. Yet the time da dan take class na, ba magana book ba. A komi yana kaina in te ngwada musu.
So kina addace komi ne akan kitkun ki shiga class ki koyar da su, baki amfani da irin na kulittattafai kuma baki amfani da irin na wayanda ke gani?
A'a,
amma kin ton addace komi akan ki kawai ne shi kije kina koyar da su. Wayannan students din ki da kike koyar da su da yake baki gani ba su yi miki wani abun da yake bata miki rai saboda sun ga baki gani?
To wannan dai maybe sometimes sun yi su yi, amma yanda ke za ka relate da su na ka bari su gane su gan kamar to ke ni ina cikin condition ga na yi na kai nan na gwada muka abu. In ku da kuna da ido biyu kun zama wujin da ido hannunku nan duka, sai ni in zo in gwada muka abu ku ba ku iya ku prosper ba ya if unto you. Sai yasa sun like yanda nake gwada musu abu. Sai yasa da yawan su sun gaya mini kamar sun koyo abu su zo su bi kamar ni don me su abinda suka san duka ne makafai na bakin hanya suna roke kudi da yawan su da na tambaye su aka suka gaya mini. Sai ta na gaya musu kamar a'a ba haka bane, in ka samu opportunity na ka iya ka zo ka ji ka fi ni ma ni da na tamati canna. Muna da wurin su da suke lawyers ne mai da aikin da yawa.
Shekarun ki nawa yanzu?
To yanzu ina 27.
27.
Yes.
Kina da aure?
Ah.
To kina fatan ki yi aure ko kuma kina ga a saboda yanda laluran da kike dauke da shi ba za ki samu miji ba, kina irin wannan tunani?
To wanga da cikin annu Allah yake, in Allah ya kaddara kamar na yi aure na san kamar insha Allah ya zo, in bai zo kuma ba na san kamar Allah ya kawo, amma in bai zo ba ta mu da bai zo ga dai na dedicate life na in ba education na sai improve to the world kamar duniya duka kamar disability is not inability.
Masha Allah, za ta mai da hankali wurin ilimi saboda ta nuna wa duniya cewa nakasa ba kasawa bane. So bar mu duba bangare nake da iyayenki da ƴan uwanki. Kina da yanni da kanni da iyayenki ya tsakanin ku yake wurin zamantakewa. Ke kada ne aka haifa da haka ko kuma akwai wasu ƴan uwanki da suke da wannan matsala?
To ni cikin family na mu shida ne, mata uku da maza uku. To da na zan fara na ce jarabtan Allah ne ni condition haka dan doke shi. Allah abin da yake so yake yin nan ya ba mana da babana ban da ni maza biyu kuma suna da wannan situation. Yanzu guda na yana Legon University of Ghana, sai last born na Mona Abdulkadir shi kuma yana wasu for the blind yanzu yana form 3. To wanda suka soro ba su da wani ko wani problem na sun doke mu kamar mu duka guda ne assistance da muke ni duka insha Allah suna ba mu mu duka mun zama guda ne don me ba mun so muka te muka sai ba Allah ya ba su aka shi yasa su kuma sun doke mu aka.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Ramatu Salifu makauniya mai aikin malinta a kasar Ghana, da Nimatu Abdullahi Yamboni Alpha Radio Kumasi, da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, muke ce da ku muni lafiya.
Da Malam Sile, yanzu kuma sai Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Jaridar The Herald da mu soma sharhin jaridun na yau kuma a cikin manyan kanun labaranta akwai wannan. Attorney General ya samu cikakken tsaro na sojoji yayin da sauran ministoci ke samun tsaro na 'yan sanda. Jaridar ta ce Attorney General kuma ministan shari'a na samun gatanci na musamman a matsayinsa minista, ba kaman sauran takwarorinsa ministoci abinda suke samu ba. A cikin abubuwa na yin abun ganin dama da ƙarfin iko da gwamnatin Akufo-Addo ke gudanarwa, Godfrey Yebu Adame ya samu cikakken tsaro na sojin Ghana. Ko da yake tarin ministoci tsaro da suke samu na 'yan sanda ne, kuma babu haske akan abin da ya sa shi wannan mutum ɗan shekaru 41 ke samun tsaro na sojoji. Baicin ruwaito cewar wato ya samu tagomashi daga mai gidansa Gloria Akufo, wacce shugaba Akufo-Addo ya maita da shi, da kuma sauran ministoci da mambobi na dangin shugaban kasar daga Cebi a cikin jihar Gabashi. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito. Yanzu lokaci ne na Alan Cash. Jaridar ta ce wani jigo a jami'a mai mulki New Patriotic Party, lawyer Andrew Apiadankwa, ya fito karara ya bayyana matsayin neman takara na ministan trade da masana'antu Mr. Alan Kwajo Chirimantin. Game da abin da lawyer Apiadankwa ya ce ne, Alan Chirimantin ya kasance dan takarar jam'iyyar NPP wadda zai fi kowa dacewa da zai gaji shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo a babban zaben shekara ta 2024. Ita kuwa jaridar Guardian Times ta ruwaito cewar committee nadi na majalisar dokoki a gobe za ta ci gaba da tantance ministotin da aka ayyana wa ma'aikatu daban-daban. Jaridar ta ce kwamitin nadi na majalisar dokoki a gobe za ta ci gaba da tantance ministoci da mukaddasansu da shugaban kasa Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya mika sunayensu wa ma'aikatu daban-daban. Sun hada da ministar da aka ayyana wa ma'aikatar ministan kudi da mukaddasan ministoci guda 39. Sai kuma babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic da ta ruwaito cewa wani mutum ya binne ɗansa na ƙasashe da ransa a bisa umarnin wata ba annabiya. Da wannan muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Gaida Ridwan. Da kuma haka ne muka zo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da Madaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin da Madaram.